الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبي ونبي محمد بن عبد الله الأمين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kare rayuwar mu yau wuni na tara cikin watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da tara ga watan uku miladiya ta 2025 yau ma gaye cikin ikon Allah da ya tada ya gare shi zamu ci gaba da karatun mu da muke yi na kokarin tarjuma ma'anonin alqur'ani a cikin wannan masallaci mai albarka na barigaye Alhaji Ibrahim Bature a cikin garin Azare a daidai wannan lokaci muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ya datar da mu wajen faɗa da fassara abin da yake shine daidai idan kwa musman ta ba har yanzu dai muna cikin suratul isra'i kuma jiya mun tsaya akan aya ta 19 yau kuma insha Allah za mu tashi akan aya ta 20 cikin wannan sura din muna roƙon Allah ya mana muwafaka sai Allah ta'ala ya ce kullun numiddu a'ulai
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض على الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
Allah madaukakin sarki yace kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i Allah yace dukkan wa'annan bangare guda biyu sune ha'ula'i wa ha'ula'i to suwaye idan muna so mu fahimci suwaye wa'annan sai mu koma ayoyin da muka karanta jiya Allah ta'ala a karatun da muka ya raba mutane guda biyu akwai masu yin aiki don neman duniya akwai kuma masu yin aiki don neman lahira to sai Allah ya ce wannan bangare guda biyu dukkan su Allah yana musu kyauta shine numiddu Allah yana ba su kyauta yana ba su yana kara musu cikin arzikin da ya ba su min ata'i rabbika daga cikin kyauta ta ubangijinka kuma kana ata'i rabbika mahdura kuma kyautar ubangijinka bata zama abin da za a hana wani ba ai male yace kullu fariqin min al-amilina li dunya al-faniya kowanne bangare daga cikin mutanen nan masu aiki al-amilina li dunya wanda suke ayyuka dan neman duniya wace irin duniya yace al-faniya mai karewa wal-amilina lil-akhirati da kuma wanda suke aiki don neman lahira wace irin layira ya ce albaqiya mai saura nuziduhu min rizqina Allah ya ce muna ƙara musu daga cikin arzikinmu anurzikul mu'mina wal kafira mala ya ce Allah ya ce sai ya azurta mu'mini da kafiri fi duniya a wannan duniya fa inna rizqa min ata'i rabbik lalle shi arziki yana daga cikin kyauta ta ubangiji tafaddalan minhu domin falala daga gare shi idan Allah ta'ala kamar da hadisi ya mana ishara Allah bai dauki duniya a matsayin komai ba a cikin wani hadisi manzo Allah yana gwada mana cewa da duniya tana da daraja na fiffiken sauro a wajen Allah ce da kafiri bai sha ruwa a ciki ba amma duniya ba ta da wata kima a wajen Allah shi yasa mai hankali ba zai bata lokacinsa a ciki ba zai tsaya ya yi ta kokarin yin abubuwa na alkhairi don ya sadu da lahira domin can ne gurin da ake samun dukkan wata daraja da ɗaukaka amma a duniya ko ka samu ɗaukaka ko daraja to tana da lokaci wataran sai a ce babu kai kowannan matsayin ya ƙare kowannan dukiya ɗin babu ita ta ƙare ko abin da ya kama da haka da haka mutum wanda suke na ƙwarai ba su damu da yin ainihin ɗawainiyoyi masu yawa ba a cikin duniya cikocikunsu da ɗawainiyoyinsu ya fi ƙarfi a hidimar alƙiyama domin can ne ku da yake tabbatacce to duk da haka Allah ta'ala ya ce a nan duniya Allah yana ƙara wa waɗannan ɓangare biyu na arziki da mutumin ƙwarai wanda yake aiki don lahira da mutanen banza wanda suke aiki don neman duniya da jin daɗin duniya ba su damu da lahira ba Allah ya ce nuzidu min rizqina muna ƙara musu daga arzikinmu fa nurziqul mu'mina wal kafira sai mu azurta mutumin ƙwarai da kafiri fi duniya a wannan duniya ya ce fa innar rizqa lalle shi arziki min ata'i rabbika yana daga cikin kyauta ta ubangijinka tafaddalan minhu domin falala da gare shi amma kana ata'u rabbuka mamnu'an kyautar ubangijinka bata zam abin da za a hana wani ba min ahadin mu'minan kana am kafiran wannan wanda yake wanda za a bashi wannan kyauta mu'mini ne bayan bawan Allah na ƙwarai ko kuma me kafiri ne mutumin banza duk wannan ba zai hana Allah ta'ala ya yi musu kyauta ba to sai Allah ya ce unzur ka duba kaifa faddalna ba'dhum ala ba'd Allah ya ce mai hankali ya kula yadda muka fifita sashi akan sashi a wannan duniya wajen arziki wajen ilimi wajen sarauta ko mulki wajen ilimi da abubuwan da suka kama da haka Allah ya fifita mutane daban-daban kowa da irin daraja da ɗaukaka da Allah ya masa amma Allah ta'ala ya ce walal akhiratu akbaru darajati amma ba ku sani ita lahira ita tafi girman daraja darajojin da ɗan adam zai samu a lahira a nan ne ɗan adam zai ga asalin daraja wa akbaru tafdilan kuma ita tafi girman ainihin falala da za a yi wa dukkan wani bawan Allah ai malam yace ta'ammal ayyuhar rasul ka kula ya kai wannan manzo ko kuma duk wanda ake magana da shi fi kayfiyatu tafdilillahi ba'dun nas ala ba'din fi dunya yadda Allah yake gwada fifita sashin mutane akan sashi a duniyan nan fi rizqi wajen ainihin mai arziki wal amali da aiki Allah yakan bada aiki a mutane ya fifita wani akan wani Allah yana bada arziki a mutane ya fifita wani akan wani duka wannan Allah ya yi don mai hankali ya tsaya ya kula ya kiyaye abin da ake so ya kiyaye domin me domin arziki idan da abu ne wanda da ƙarfi yake karba to wani har abada ba zai samu shi wannan shine gaskiya al'amari haka idan mulki ne inda ƙarfi yake karba wani har abada ba zai samu amma sai ya zama wannan wata falala ce daga Allah ta'ala yake yi wa bayinsa ta yadda zai fifita su wajen ba su arzikin da ba su ainihin aiki da ba su ilimi da ba su daraja irin darajojin da Allah ya so Allah yana mana wannan dan mu lura mu dauki wannan abin ya zama mana izina ya zama mana abin luran da zai zama mana wata aya da za mu sake gane waye Allah domin idan ka zo ka ga wani mutum ka ga irin dumbin arziki da Allah ya tara masa na jama'a na kuɗi na darajoji na ƴaƴa wani za ka ga Allah ya bashi ƴaƴa Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi mulki duka Allah ya tara masa wani kuma za ka same shi bai da komi ko ɗaya babu an bar shi iya cikinsa ma bai iya ciyarwa wannan ga mutum mai hankali zai zama masa mai abin lura ta yadda zai gane lalle Allah ya cancanci a girmama shi Allah ya cancanci a bauta masa domin in ba shi ba babu wanda zai iya yin wannan rabo ba wanda zai iya ba da wannan kyauta din sai Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajat amma ku sani idan lahira ta yi a nan ne mafi girman darajoji za su bayyana gawa lil mu'mini daga mu'minai mutanen da suka bi Allah a wannan duniya suka fifita addinin Allah suka kaskantar da san zuciyarsu da san ransu akan abin da Allah yake so suka kuma rayu a haka to za su samu darajoji wata filan da ɗaukaka wadda ba a taɓa ganin irinta ba sai an je lahira a gani da haka mutum ya jage ya yi aiki na alkhairi domin ya kubuta to sai Allah ya kawo mana a aya ta gaba ɗaya daga cikin irin ayyukan da zai sa ɗan adam ɗin ya samu wannan daraja da wannan falala ɗin sai Allah ya ce la taj'al ko ma'allahi ilahin akar kada ka sanya abokin tarayya tare da Allah kada ka sanya abokin bauta tare da Allah wani abin bauta daban wanda ba Allah ba kada ka yi haka fata ka'uda sai ka zauna mazmuman abin zargi makzulan abin yarfawa abin taɓarwa ai la taj'al ayyuhal insan ya kai dan adam kada ka sanya ma Allah sharikan tare da Allah abin bauta fi ibadatihi a wajen bautarsa wata bu'u bil mazammat sai ka tafi da zargi wal kizlani da taɓewa da ka ashe kenan wayancan da za a yi musu wancan ƙari da fifikon daraja in alƙiyama ta tsaya ɗaya daga cikin abin da suka tsaya suka kula da shi suka kuma kiyaye shi ne ta kowace irin gaba ba su yi wa Allah tarayya ba ta kowace irin gaba ba su bari ainihin shirka ta shiga cikin al'amuransu na bautar Allah ba sun tsare sun kiyaye sun kasa sun tsare sun raka domin me domin suna neman yadda za su tsira in alkiyama ta yi da haka ba su haɗa Allah da wani ba kuma haɗa da Allah da wani shi ne mafi girman zalunci shi sa Allah ta'ala yake ba mu labari ɗaya daga cikin bayin Allah da Luqmanul Hakim da ya zo yana yi wa ɗansa nasiha yana ya zaunar da shi yana masa irin tarbiyya da ladabi da yadda ya kamata ya rayu cikin abin da ya fara koya masa sai ya fara koya masa ya san haƙƙin Allah a kansa yace ya buna la tushabbillahu yace ya kai wannan danawa kada ka hada Allah da wani cikin ibada kada ka yadda kai bauta ya zam a cikin bautar wani bawa cikin bayin Allah ya samu wani kaso a ciki kada kai haka yace masa ya buna la tushabbillahu dan me yasa ce innal shirka da zulmun azim lalle shirka haƙiƙa zalunci ne mai girma kunga kullun a karatuttuka da muke bibiya da wanda muke yi da kanmu da wanda ake mana da sauran wuraren da muke zuwa dan mu saurari karatuttuka ana jaddada kalmar me dan adam ya nesanta kansa da shirka dan adam yayi kokarin nesanta kansa da shirka ga Allah kun ga shi ya kamata mutumin da ya san me yake yi ya koma yayi bincike ya ce menene shirkan nan na farko kenan yayi ake yin shirka na biyu kenan me zai sa in zama mushriki na uku kenan domin me domin an ce wanda ya je lahira a matsayin yana shirka da Allah ko bai tuba ba to zai dawo ma'auta babu abin da zai fitar da shi a cikin wuta to ashe ko ya kamata mai hankali wanda ya san me yake yi ya yi bincike ya gano shirka da farko kamar yadda muka sani shirka ta kasu kashi akwai shirka karama akwai shirka babba karama shirka ba ta fitar da mutum a musulunci amma tana rushe aikin mutum shine riya yin aiki ba don Allah ba wannan ana kiran ta shirka karama ash-shirkul asghar kenan ya kamata musulmi na kwarai a duk abin da zai yi na bautar Allah ya tsarkake wannan ibada din ta yadda babu riya a ciki in ya wannan ya samu bangare na farko bangare na biyu shine ya kokari ya san me shirka babba ya ake shirka babba kuma wanda ya babba shirka ya fita a musulunci kuma ɗayan ya mutu a wannan yanayin bai gyara ba to zai dawo ma'auta kun ga shi ya kamata lalle ƴan uwa kar mu dinga sakankancewa a zo a ɗora ka akan wata aƙida wadda duk cikinta gaba ɗayanta kafirci ne kuma ka rayu a kai to in ka je lahira ba ka da matsugun nisa gidan wuta da ka mu yi ƙoƙari mu tantance irin waɗannan matsaloli domin in ka je gaba ga Ubangiji ka iya kukuta Allah ka kukutar da mu da haka shi sa Allah ya ce la taj'al ma'allahi ilahan akhar kada ka sanya wani abokin tarayya tare da Allah fa taqauda ko sai ka zauna a cikin ainihin mai zargi mazmuman ka zama abin zargi makhzulan abin jefarwa sai a yarfar da kai da aka mu yi kokari ƴan uwa mu ainihin kare wannan gaba ta rayuwar addinin mu ita ce gaba mafi hatsari dan adam zai samu kansa kuma a yau muna sake maimaitawa hanya da mutane suke yin shirka da Allah hanya mafi kusaci wanda mutane suke da ita shine hanyar neman magani da addu'a ta hanyar neman magani da addu'a mutane sukan zama mushrikai da dama da haka ya kamata mutum ya taka tsantsan ba a taɓa haramta neman magani ba neman magani abu ne da musulunci ya yi umarni da shi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa me annan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ce Allah bai taba saukar da wata jinya ba face ya saukar masa da magani sai aka sai manzo Allah ya ce ku yi magani ku nemi magani to a wajen neman magani da wajen addu'o'i da abin da suke kama da haka da yawa mutane suka jefar da addinin su a wannan bangaren Allah ta'ala ya kare daka lalle kar mu hada Allah da wani cikin abin da muke na addinin mu Allah ta'ala ya ce muke sai Allah ya ce
wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا
Allah madaukakin sarki yace wa qadara rabbuka ubangijinka ya hukunta Allah ta'budu illa iyyahu lalle kada abotawa kowa sai shi wa bil walidaini dangane da mahaifa kuma guda biyu ihsanan a kyauta musu kyautawa Allah yace in ma yabluganna inda kal kibara ahaduhuma aw kilahuma ko idan suka manyanta tare da kai ɗaya daga cikin su ko kuma dusu biyu idan bai wata kila aka samu mahaifi ya rasu akwai mahaifiya ko mahaifiya ta rasu akwai mahaifi ko kuma dukka suna nan mahaifi da mahaifiya suna nan Allah ya ce fala taqul lahum uff to karkace da sukir in ana magana kun ga wannan ya fi faruwa a yara na yanzu annan na yaro uwarsa tana masa magana sai ya tsoka ya fice mata saboda rashin sanin kima da daraja na wannan mahaifiya ko na wannan mahaifi Allah ya ce wala tanharhuma kuma kada ka musu tsawa wa qul lahumu qawlan karima ka faɗa musu magana magana ta girma magana ta mutunci magana ta karamci kar ka faɗi abin da yake ainihin ne zai nuna ƙasƙanci da rashin kirki da rashin sanin ya kamata cikin kalmominka ma iyayenka ai male yace wa amara rabbuka ayyuhal insan kai dan adam ubangijinka ya umarni wa alzama wa aujaba ya lazimta ya wajabta ayu farida subhanahu wa ta'ala wahdahu bil ibadati me ya wajabta me ya lazimta shine a kadai ta shi wanda ya tsarkaka ya daukaka shi kadai da bauta shi kadai a kadai ta shi da bauta kada wani yayi abin da ba haka ba wanga wannan ibada da ake tajaddadawa ita ce mafi girman haƙƙin Allah a kanmu to kada ɗayan mu yaje ya ɗauki ibada ta Allah ya sarrafa ta ma wani Allah a wannan zamani bayan addu'a ana ayyana mana da neman magani akwai wanda suke zuwa irin ziyara ta wasu mutanen kirki bari mu sake maimaita kamar masu zuwa hubbare yan uwanmu wanda suke tafiya ainihin mai Sokoto don su ziyarci kabarin Shehu Usman Danfodiyo da 'ya'yansa da 'yan uwansa waɗanda aka binne su a wurin wanda kullum muna jaddadawa muna kuma jawo hankalin masu yin wannan addinin musulunci ka fita ka tafi ziyarar wani waje babu shi ko kabari daga wani gari ka tafi wani gari dan ka ziyarci wani mutum a kabari babu wannan iyago biyu ne aka ce ya halatta mutum ya fita dan ya ziyarce su shine masallaci na annabi da kuma Ka'aba da masallacin Qudus su ne musulunci ce zaka iya daukan mai abun hawanka ka dora masa siddi kai shiri ka tafi dan ziyartar wayannan wurare amma in ba so ba ai to amma mutanen mu za su fita daga nan su tafi irin wayannan tafiya mai nisa da nufin ziyara to wannan ba ziyara bace don addini bai san da ita ba sannan wannan hidima ta hubbare mun sha fadan tarihinta cewa hubbare wani tsari ne da ɗaya daga cikin ƴaƴan Shehu Usman Dan Fodio ya kawo wannan wanda ya kawo nan tsarin mace ce cikin ƴaƴansa mai suna Nana Asma'u hubbare ai platanci ne da Hausa ana cewa ƴan taro to wannan ƴan taro din kamar induction course ne Nana Asma'u take shiryawa mata tsofi da ƴan mata budurwai wanda suka kawo gabar aure da bazaware sai ake kai su can gunta sai ta je sai ta koya musu addini ƴan mata a koya musu yadda za su zauna da mazaje yadda za su zauna da mijinsu da irin abubuwan da suke bukata sannan a koya musu wasu laduba na addinin musulunci tsofin da suka je wayannan laduba na addinin musulunci bayan sun koyo su kuma sai su dawo sai su shiga gidaje suna koyar da iyayenmu mata duk wanda yake da irin shekaru na yaga wannan zai ga cewa wata tsohuwa ta shigo gida ta samu iyayenmu tsofi tana koya musu karatu wannan koyar da karatu da tsofi mata suke yi ya samo asali ne daga zuwa hubbare yadda ya samo asali kenan da aka duk shekara mutane za su je wannan biki ko wannan course na me na hubbare su je su koyo ilimi na addini za ta koya musu me ka'idodin sallah laduban sallah farillan sallah tsarki da abubuwan da suke kama da haka jinin al'ada da lokacinsa da alamominsa da yadda mace za ta gane da kwanakin da za ta yi da yadda idan jinin baya daukewa yadda za a dora ta a lissafi da sauransu duka wayannan take koyarwa ko malamai suka ce Allah ya mata baiwa da hikima tana iya koyarwa da platanci tana iya koyarwa da larabci tana iya koyarwa da zamarmanci tana iya kuma koyarwa da Hausa Nana Asma'u da haka wannan ita take wannan abu amma kuna ganin da shekaru suka juya yanzu sai aka mai da fin zuwa ziyartar kabarin Shehu Usman Dan Fodio wasu bayan Allah suna nan auren sun zauna ka zo ka ba su sadaka ba su aikin komi suna nan sun kashe zuciyarsu to muna kira da babbar murya malamai ku ji tsoron Allah ku karantar da wannan ƴan uwan namu su gane wannan zuwa wurin ma ba daidai bane ballantana har a ce akwai jaji in ka je sau 12 ya fi aikin haji ku duba wannan fa wannan irin kire ne kuka yi kuka kirkiro ko kuka jingina shi cikin addini wanda babu shi kuma wayannan bayin Allah sun dauki amana addini sun ba ku sun yadda ku ne malumansu da za ku koya musu addini kuma kun gansu akan bata kun bar su gobe alkiyama za ku yi jawabin wannan abun wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ku
maliman da waɗannan mutane suka yadda da ku suka ba ku amanar addinin su suka yadda cewa tunda kuka ce musu yana da kyau kun tabbatar ba yi da kyau kuka ce yana da kyau suka je suna tayi har wani mace ta je ta sau bakwai a ce mata ta zama jaji in ta je sau goma sau sha biyu ta aikin da zuwan ta wannan sau sha biyu ya fi aikin hajji kai jama'a akwai abin da za ka yi wanda ya kai aikin hajji a ayyukan da mutane su kago manzo Allah ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna ko hajji karɓaɓɓiya manzo Allah ya ce ba ta da sakamako sai gidan aljanna a wani ruwa ya ce wanda ya je aikin hajji karɓaɓɓe zai dawo ka yawma waladatu ummu kamar ranar da gatumansa ta haife shi haka zai dawo ba yi da zunubi ran da ka shigo duniya kana da laifi ne ba ka da shi to haka wanda ya je aikin hajji to wani ya ce in ka tafi daga nan ka je kabarin Shehu Usman dan Fodiyo ka je sau sha biyu shikenan wannan aiki ya fi aikin hajji wallahi malamai ku ji tsoron Allah ku tashi ku karantar da bayin Allah sun ba ku amana na addininsu in ba ku gaya musu gaskiya ba ranar alkiyama ku da su za a zo gaban Ubangiji wallahi ana kace na ci domin muna faɗa muku hubbare asalin kos ne bai da alaka da ziyaran kabarin Shehu Usman dan Fodiyo kuma yar gidan Shehu Usman dan Fodiyo take yin kos din kuma tana koyarwa da addini ne dan a dawo a ci gaba da yada addini a cikin mutane don mutane su samu fahimtar wannan addini shine hubbare amma ba ziyara ake ba wallahi mun taɓa tafiya wa'azi a shagari sai muka dawo Sokoto da muka dawo Sokoto sai muka ce mu je mu wannan wurin mu ga me ake muka je mu idan ka je gari misali haka kawai ba wannan abun ya kai ka ba to babu laifi ka je ka ziyarci kabarin wani misali yanzu ka je Sokoto haka kawai wata hidima ta kai ka Sokoto ba wai haka kawai ka da igari ka tafi Sokoto don ziyarar kabarin Malam Shehu Usman ba a'a wata hidimar ka ta kai ka sai ka ga akwai buƙatar ka je ka ziyarci ma Malam Shehu Usman dan Fodiyo babu laifi in kai wannan da ka sai muka je mu wurin muka yi masa irin abin da ake na musulunci assalamu alaikum ala diyari wal min al mu'minin wal muslimin wa inna in sha Allah bikum lahiquna nas'ala Allah lana wa lakum al afwa wal afiya muka yi addu'a inda muka yi muka ce Allah ya masa gafara Allah ya ji kansa Allah da muka shiga mun ji wata tana roƙo cewa yarta an aurar da ita shekara biyu babu aihuwa shehu a bata aihuwa shehu da ya mutu zai iya baki aihuwa na'am to kaji wani ma yace ya ji mai roƙon saniya to kagin yanzu bayan Allah abansu suna zuwa to wannan ziyarar in ka je ka roƙi mutumin da ya mutu kai me kai shirka ba a roƙon kowa sai Allah shi sa manzon Allah ya zaunar da Ibn Abbas ko yace ya bunayya ko kuma ya gulam inni uallimuka kalimatin yace ya kai dan yaro zo zan karantar da kai waɗansu kalmomi ka kiyaye su sai fara karanta masa wannan irin kalmomin yace ihfazillah yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka yana ta gaya masa ce daga ciki sai ce fa idza sa'alta fas'alillah idan za ka yi roƙo to ka roƙi Allah fa idza sta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako ka nemi taimako da Allah kaga wani ya an bar wani ya yadda malaminsa ya ce masa abin da yake gaskiya ne ya kama hanya ya tafi kuma ya zama mushriki gobe alkiyama da kai za ku yi hukunci wallahi da kai za a yi hisabi Allah sai ya tuhume ka akan sun baka amanar addininsu sun yadda da kai sun amince maka ka ha'ince su kuna gani manzannin Allah Allah da kansa me yace fala nas'alanna alladhina usila ilayhim wa la nas'alanna almursalin Allah ya ce wallahi sai mun tambayi waɗanda muka aika musu da wanda aka aikawa wanda aka aike su da kuma wanda aka aika musu Allah ya ce duk sai mun tambaye su me za a tambaya manzo Allah ya gwada mana yace za a tambaye annabin Allah ka isar da sakon da aka ce ka isar yace ya Allah na isar ta ce wai sidarka misali annabi Nuhu alayhi salatu wassalam Allah zai cire shi yace kai Nuhu ka isar da aikin da na maka ce ya Allah na isar sai su waye sidarka sai ce annabi Muhammadu da al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa sai azo cikin al'ummar Annabi Muhammad shin Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya isar da sakon Allah to da ya zaka isar da ya zaka amsa wannan tambayan Allah in kai gida ma sai zabe ka kai nan ke kai zaka bada amsa ha wata gida bai bada amsa ba cikin mai an baka bi Allah inda ya dace ba ya zaka yi amma ka bi Allah ka karanta alqur'ani sai kace ya Allah saboda mun karanta a cikin alqur'ani manzo Allah ya gaya mana Allah ya aika annabi Nuhu zuwa ga mutanansa Allah ya gaya mana annabi Nuhu kuma ya fada ya isar da sakon Allah mun sai da masa qur'ani ya tabbatar da haka to kai da mutane suka zo suka dauki amana addini sun yadda da malantarka sun yadda da amanarka sun yadda da amincinka suka ce ga gaya musu gaskiya a abin da suke na addini kace musu zuwa wannan wurin yana da kyau alhali shirka suke da Allah a wajen sai zaka faɗa in Allah ya tire su suka ce kai kace musu je me zaka faɗa a gaban ubangiji me ya kamata mutum ya sani ya kamata mu gyara wannan abun yan kwa mu gyara shi tun kafin lokaci ya kure maka dabi ubangiji ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijin ka ya hukunci kada a bauta kowa sai shi kadai in ka bari wani ya je ta hanyar neman falala da daraja da daukaka ya je bauta wani da amincinka da amincewarka to sai an tambaye ka tunda amana ne Allah ya baka ta ilimi ka isarwa bayan Allah haƙiƙanin abin da Allah yake rufi da su kuma kai to gobe alkiyama Allah zai tambaye ka wallahi sai Allah ya tambaye ka da ka mu komo kan abin da muke hubbare asalin sa ainihin me wani tsari ne da ka tsara don karantar da mutane addini sannan in sun dawo sai abin da Bature yake cewa step down wannan step down program din sai shikenan sai kuma matan su shiga gidaje ko mun rayu mun ga wannan mun gani tsofi suna shiga gidaje suna karantar da iyayen mata amma yanzu ana yi ba a yi saboda ya koma shirka ya koma bautar kabarin Shehu Usman dan Fodiyo ba a bautan kabari na kowaye manzo Allah yana daga cikin abin da ya roki Allah ya ce Allahumma la taj'al kabari wasnan yu'badu ya Allah karka sanya kabari na ya zama gunki da za a dinga bauta masa to bana tana kabarin wani kuma mutanen sun dauki amanar addini sun baka ka bar su je suna wannan abin Allah zai tambaye ka wallahi Allah ka shirye da mu to Allah ya hukunta cewa ba a bauta kowa sai shi kuma wannan shine mafi girman haƙin Allah akan bayi su bauta masa kada su hada shi da wani sannan sai ya ce wa amara bil ihsan kuma Allah ya umarni da kyautatawa ila al abi wal um zuwa ga uwa da uba Allah ya lizumta a kyautata musu wa bi khasatu halil mai shekuka yace musamman ma a lokacin da suka manyanta suka kai halin girma a wannan hali karka juya musu baya karka faɗi abin da zai bakanta musu rai ka shigo cikin hidimar su ka tausaya musu na batun bayanta yawa tarahu min adihima aw minhuma wanda za a gani daga ɗayan su ko daga dukkan su fala tasma'uhuma qawlan sayyi'an kada ka yadda ka ji yadda su wata magana mummuna kada ka yadda iyayenka su ji mummunar magana daga bakinka hatta wala ta'fif alladhi huwa adna maratib alqawl sayyi koda irin wani abu ne wanda zai zama akwai kasanci a ciki to karka yi wanda shine mafi daraja mummunan kalma da zaka faɗa to karka faɗa ka ce tir to karka faɗi wannan kalma din a iyayenka wala yasiru minka ilayhima fi'lul kabih kuma kada wani aiki mummuna ya gangaro daga gare ka zuwa ga iyayenka kar ka yadda wani abu mummuna ya fado ta wajen ka wanda zai samu iyayenka kar ka yadda kai shi wa qul lahum da'iman Allah ya ce kullum kace da su mai qaulan layyina magana mai taushi wa latifan mai laushi kar ka faɗi mummunan magana kar ka faɗi magana mai kaushi a iyayenka ka faɗa musu magana mai kyau shi sa Allah ya taimaita wannan a wurare da dama cikin alqur'ani kamar cikin suratul ankabuti Allah ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi husnan ko Allah ya ce mun yi wa dan adam wasiya dangane da iyayensa ya kyautata musu Allah ya kawo wani abu yace wa in jahadaka litushraka bi ma laysa laka bi ilm fala tuhiquha ka duba irin daraja da suke da shi sai Allah ya ce amma akwai gabar da ba za ka musu biyayya ba wace gaba ce shine in sun jawo ka kai tarayya da Allah cikin abin da yake na Allah ne ko ka hada Allah da wani to anan kan karka musu biyayya kuma wannan ya fi faruwa da iyaye mata musamman ƴaƴansu yanzu kana samun wani hasken rayuwa to in kai wasa gyatumar kai ta fara kama hannunka zo mu je gun mallam wane kafin ka farka ta canja maka imani kafin ka farka ta canja maka tunani kafin ka farka ta sauya maka taswirar rayuwarka maimakon ka dogara ga Allah sai ka koma dogaro ga wasu mutane to irin wannan karkai iyayenka biyayya in za su ja ka zuwa ga abin da yake na yin mai zai sa ka zama mushriki ba za ka je ba wannan dan Allah ya gargaɗe ka ya ce la da'ata lima khaluqin fi ma'asiyatil khaliqi babu biyayya ga abin halitta cikin sabawa mahalicci Allah mahalicin ka ce kar ka yi waɗannan abubuwa idan kai da kafi to ka saba wa Allah kai wa iyayenka biyayya ka saba wa Allah to baka san waye ubangiji ba domin da kai da iyayen naka du menene du ku bayin Allah ne halitta sane bayin sane ikon sane da ka ba za ka saba masa ba a wajen yi musu biyayya shi Allah din shi yace suna da haƙƙi akan ka ya kuma sa iyaka na irin haƙoƙin su to kada ka ƙetara ka shiga haƙƙin da ba nasu ba in ka shiga wannan ka halakar da kanka za ka a wannan za ka gani shi sa Allah ya ce mai idan sun kiraye ka zuwa ga abin da yake kai shirka da Allah wanda baka da ilimi akai fala tudihuma kada kai musu da'a akai sai ce mai wa sahibuhuma fi dunya ko ma'rufa amma ka zauna da su a duniya da kyautatawa zaman da zaka yi da su a duniya ka zauna da su da kyautatawa dukkan irin kyautatawa da ta dace kai musu ku sani wallahi duk wanda yake son daraja da daukaka da samun kowane irin kariya a rayuwa to ya kyautatawa iyayensa ya tsaya ya yi musu hijima duk abin da yake nema na daukaka zai samu a wajen Allah da kuma wannan duniya din wallahi muna da misalai na zahiri a yanzu haka a duniya wallahi na san mutumin da gyatumar su suke masa addu'a akan wani kujera ta ce wallahi wane sai kai kujera kaza wallahi sai da yayi saboda yadda yake mata wallahi yadda yake uwarsa Allah da ta ce sai ka zama kaza abu kaza wallahi sai da ya zama to da ka kar ku yi wasa da girmama iyaye amma ku kiyaye haƙoƙin Allah a ciki ku sani duk matsayin da suke da su matsayinsu bai kai na Allah a gunka ba Allah shi ne mafi mai girman girman haƙƙi a kanka da haka bayan ka kiyaye haƙoƙin Allah to haƙƙi na biyu wanda ya fi kowane haƙƙi girma shi ne na iyayenka shi sa Allah ya yi muƙaranar haƙƙinsu da nasa tare da haka kar ka yi sakaci wajen kiyaye haƙoƙin Allah da rayuwa bisa haƙoƙin Allah sannan wajen kiyaye haƙoƙin iyayenka da ainihin rayuwa akan kiyaye haƙoƙin iyayenka. Ya tabbata cikin hadisi ranan da ka rasa mahaifiya Ubangiji Ta'ala sai ce yau ka je ka ji da kanka wanda nake daga kafa saboda ita akai babu ita. Kaga ashe mutum ya na da hankali ba zai wulakantar da iyayensa ba, zai tsaya iyayensa su amfana da shi su ci ribar haihuwar da suka yi, shi kuma ya ci ya cime ya ci ribar biyan bashin da zai yi domin yana bayarwa shi ma, in bai biya ba ba za a biya nasa. Ku san wannan ƴan kwa duk wanda yake da iyaye abinda suka maka bashi suka baka. In kana so a biya ka in ka girma ka haifi ƴaƴa, in ka girma kai su iyayenka suka girma to sai ka zo ka shiga cikin hidimarsu kana biyan wancan bashi, kai kuma ka girma ka su fara haihuwa kana fara ba da naka bashi. In ka biya naka a biya naka, in baka biya naka ba ba wanda zai biya naka kai ma. So in ka yi wa iyayenka abin da ya dace kai ma ƴaƴanka za su maka abin da ya dace. In ka wulakanta iyayenka watakila naka sai yafi kaskancin da zaka samu naka sai yafi nasu, zaka mutum kare ya wasa. Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, ka zauna da su a duniya da kyautatawa, ka tsaya ka bi musu dukkan abin da zaka yi. Mun karanta tarihin bayan Allah anan wanda suke iyayensu biyayya wanda a sanadiyan biyayya Allah ta'ala ya daga darajar su a duniya kuma a lahira suna da matsayi mai girma kaman wa kaman uwai su karni. Wanda Allah ya bada labarinsa mun sha faɗan labarinsa a dalilin kyautatawa gyatumarsa Allah ya daga darajarsa har ya kai matsayin da in yi addu'a Allah yana karɓa. Kuma har manzon Allah yake ishara cikin irin waliyai wanda suka rayu da manzon Allah Umar dan Khattab. Manzon Allah ya ce in ka addu'a uwai su karni ka ce maka addu'a Allah ya gafarta maka. Ku duba wannan matsayin, aka ce idan Umar ya haɗu da Uwaisul Karni ya ce Uwaisul Karni ya roƙa masa Allah, Allah ya gafarta masa, me yasa ya samu wannan daraja? Zama da uwarsa yayi, yayi mata hidima, ya kyautata mata, ya sahibce ta a duniya da kyautatawa tare da kiyayewa haƙoƙin Allah. Allah ya sanya faɗa mana cikin wata sura cewa wasainal insana biwalidayhi husna hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahr. To kun ga wannan ma wani wasiya ne da Allah ya sake mana akan iyaye a wata sura. Allah ya ƙara faɗa irin wannan wasiya din a wani wuri ma cikin suratul nisa. Allah ya ce wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a, sai ce wa bil walidaini ihsana. Kaga shi kuma dan adam ya san matsayin iyayensa, iyaye suna da matsayi mai girma a wajen ɗansu. Shi sa Abdullahi ɗan Abbas ko ɗan Mas'ud wani ya zo ya tambaye shi, Shehu Batu yana ta yake masa aba amru ashebani, shi yake cewa ya ce akbar ne sahibu hadar da ce ma'abocin wannan gida ya bani labari wa auma abiyadihi, sai ya ishara da hannunsa ila dari Abdullahi ibn Mas'ud, zuwa ga gidan Abdullahi dan Mas'ud. Kala yace shi Abdullahi dan Mas'ud yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, na tambaye manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, sai na tambaye manzon Allah wanne aiki ne wanda yafi soyuwa a wajen Allah wanda yabo ya daukaka. Kala sai manzon Allah ya ce as-salatu li waqtiha, yin sallah akan lokacinta. Babu aikin da yafi wannan soyuwa a wajen Allah. To kun ga da yawa a kira sallah mutum ya zauna yana ta wani dandanan waya har ai sallar a hada bai tashi, wani na kallo har ai sallar a tashi bai tashi, wani na zauna kawai. Wanda suka san martabar sallah, sallah ba ta wuce su, kai kiran sallah ma baya wuce su. Wanda suka san martaba da matsayin sallah ba sa wasa da kiyaye ta, da aiwatar da ita akan lokaci saboda sun san shine ita ce mafi soyuwan aiki a wajen Allah dan haka ba su hasa da ita cikin magabata misali Sa'id ibn al-Musayyib a cikin wannan littafin sa Ar-Rasa'il al-Arba'a aka kawo ta kissa ta su aka ce Sa'id ibn al-Musayyib shekara 20 yayi ladanin da yake kiran sallah a masallacin Annabi bai taba kiran sallah ba a shekara 20 din nan kowace sallah guda biyar face Sa'id ibn al-Musayyib yana cikin masallaci ba wai ya rasa sallar ba ba a'a kiran sallar ma ba taba yi ba guda biyar ladanin a cikin masallaci zai zo ya same shi shekara 20 to kun ga wannan sun gane menene sallah sun san matsayin sallah da haka suka kiyaye ta gashi kuma sallar tana da mataki tana da martabobi tana da falaloli yana daga cikin irin falala ta sallah manzo Allah ya ce wanda ya samu kabbarar harama guda 40 Allah zai rubuta masa kuɓuta daga abubuwa guda biyu zai kuɓuta daga me daga munafurci sannan zai kuɓuta daga wuta kabbarar harama guda 40 sallan guda nawa kenan sallan kwana 8 wanda ya samu sallah kabbarar harama Allahu akbar kullum guda biyar din nan duk wanda liman zai yi kana bayan su Allahu akbar da kai ake ka samu ta kwana 40 guda 40 kai ta kwana 8 to Allah manzo Allah ya ce kutuba lahu bara'atayn bara'atu minan nari wa bara'atu minan nifaq kaga yanzu mu da za a kira sallah mutum yana filin kwallo ce sai an tashi wanda ya san martabar sallah mu da za a kira sallah mutum yana scrabble ya ce bari na kai can mun san darajar sallah kuwa mu da za a kira sallah mutum yana lido ya ce bari ya karasa lido na waya mutum goma mutum shida sun kewaye waya kowa ya dunkufa kansa haka wani yana tura wani yana tura ce bari mu kenan gwada mu kenan wani kuma yana zaune shi kadai ba abin da yake yi ga wasu suna kiyaye wannan bari ku ji wanda suka san sallah Dr. Mustafa Murad cikin littafinsa Minhajul Mu'min ya kawo ta kissa ta Imam al-Bukhari ya ce wata ran Imam al-Bukhari ya yi baki sai ya shagaltu da ya musu hidima sai ya rasa sallar isha a jam'i a garinsu ya bi dukkan masallataiya dukkan da ya je samu an yi sallah da ya dawo gida sai ya tuna fatawar Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yana da fatawar cewa in ka rasa sallah a jam'i to shi yana ga yadda zai yi wannan sallar sai ya yi wannan sallar sau 27 domin shi ne kwatankwacin ladan da za a baiwa wadda ya yi a jam'i da Abdullahi Umar sai ya yi wannan sallar sau 27 amma bayan Imam al-Bukhari ya yi wannan sallah wadda ya rasa a jam'i sau 27 da ya kwanta yana bacci sai ya mafarki a mafarkin sai gashi suna tseren dawaki shi da wasu mutane dokinsa in garman doki ne amma kuma ya kasa samun su ya matsa wa dokinsa sai wani waiwayo a cikin wayancan mutanen ya ce masa karka wahala da dokinka ba za ka same mu sai Bukhari ya ce don me yasa sai ce domin mun yi sallah a jam'i kai ko kai ɗaya kai sallarka to ku duba irin matsayi na sallah amma muna wasa da sallah mutum sai wani ya shekara bai samu jam'i ko sallah ɗaya wani wacce irin asara ya yi to Abdullahi ɗan Masud ya ce an tambayi manzon Allah wanda aiki ne fi so yawa a wajen Allah ya ce as-salati lokacin sallah a lokacinta qultu summa ayyu sannan Abdullahi ɗan Masud ya ce sai na sake cewa sannan sai wanda aiki kala birrul walidaini yace aikin da Allah ya fi so bayan sallah shine kyautatawa iyaye biyayya ga iyaye zama da su da kyautatawa to kun ga wanda yake da iyaye kar ya yi sakaci kar ya yi wasa wajen kiyaye haƙoƙin iyayensa gashi an ce yana daga cikin abin da Allah ya fi so mutun yayi wa iyayensa biyayya an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rajul an ji hadisi daga abu hurairah yace wani mutun yace ya rasulullah ya manzon Allah man ahaqqu minni bi husni sohbati yace tambaye manzon Allah yace cikin mutane wane ne yafi cancanta da mafi kyawun kyautatawa ta in zama ina tarayya da shi kuma cikin tarayyar in zama ina kyautata masa sai manzon Allah yace ummuka thumma man ya sake maimaitawa yace sannan bayan gyatima ta saiwa manzon Allah yace ummuka gyatimar ka thumma man ya kare cewa saiwa thumma abuka sannan babanka a wutar wayan yace me waye fi cancanta da kyautatawa ta da biyayya ta manzo Allah yace gyatimar ka ya sake tambaya ce gyatimar ka sai dai faɗa su uku ana uku yace babanka wani yana gwada mana matsayin iyayenmu da haka kar mu yi sakaci wajen kyautatawa iyaye da bin ainihin diddigi wajen zama da su da lafiya da kyautatawa amma a wannan zamani za ka yi mamaki ka ga yaro ya je tebur ɗin mai shayi ya fasa an masa indomi da ƙwai da rabin madara da waye-waye sai ci 3,000 or 5,000 a yanzu wannan 5,000 ɗin ta isa yi abinci a gidansu amma da uwarsa da ubansa su kwana da yunwa wa'annan irin ƴaƴa muke da su a wannan zamani wannan irin ku kuma sakamako za ku samu idan iyayenku sun bar duniya kun zama iyaye ku ya kamata ku auna wannan idan yau babanka ya mutu sai zama kai ne mai gida kai ga yadda ka bar babanka ya kwana da yunwa to kai ya kai za ka zama zamaninka idan ƙarfinka ya ƙare ya kai za ka zama ya kamata mutane su gane musamman yara matasa ku koma ku shiga hidimar iyayenku ku kyautata musu ku tsaya da kula da hidima da a gare su wanda shi zai sa ku yi rayuwa mai kyau a wannan duniya in kun je lahira ku samu matsayi mai kyau shi sa Allah ya ce waqfil lahuma janaha dhulli ko ka sauƙaƙa musu fiffitanka na kaskanci na jin kai sannan waqur rabbirhamhuma sannan ka ce ya Allah ka jikan wa'annan iyaye nawa kama rabbayani sagira kama yadda suka raine ni ina dan karami ai wa kulli ummika wa abika ka zama ga babanka da mahaifiyarka dalilan mai kaskantar da kai mutawadi'an mai aine mai risnawa rahmatan bihima don jin kai a gare su wa talib min rizq min rabbika sannan ka nema wajen ubangijinka an yahamahuma cewa Allah ya ji kansu bi rahmatihi da ramarsa awwa alwasi'a wadda take mai alwaciya ayyan wa amwatan rayayensu da matattunsu kama sabara kama da suka hakuri ala tarbiyatika a bisa kula da kai da tarbiyarka iflan kana dan jariri da ifan kana mai ainihin mai rauni suka tsaya suka yi ta hidima a gare ka to kai ma ka nemi Allah ta'ala ya ji kansu ya yi musu dukkan abin da zai musu na jin kai da tausasawa da ainihin mai gafara ana so kullum ka shiga hidimar iyayenka Allah ya ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum lalle ubangijinku shine mafi sani da abin da ke cikin rayukanku in takunu salihin in kun zar nagartattu fa innahu kana lil awabin ghafura to Allah ya kasance ga masu koma zuwa gare shi mai gafara ne ay rabbukum ayyuhan nas ubangijinku ya ku mutane a'lamu ga fi me jama'iru Allah shi san abin da kuka koye cikin gidajen ku min khairi wa sharri na alkhairi da sharri in takum iradakum in kun dan nufinku wa maqasidukum da manufofinku mardatullahi ne man yaddar Allah ne wa ma yuqarribukum ilayhi da abin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah fa innahu kana subhanahu domin shi ya kasance wanda ya tsarkaka lirraji'ina ilayhi ga masu koma zuwa gare shi fi jami'il awqat a dukkan lokuta gafuran da jin kai ne فمن علم الله انه ليس في قلبه الا انابه duk wanda Allah ya sani cewa babu komai a cikin zuciyarsa sai koma zuwa gare shi wa muhabbatihi da kaunar Allah din to Allah zai masa gafara fa innahu ya'fu anhu Allah zai masa afwa wa yaghfiru lahu zai kuma gafarta masa ma yarju min da'a min sagair adh-dhunub abin da ya bujiro na kananan dhunubai mimma huwa muqtada at-tabai wanda shari'a ko kuma abin da dabi'a ta dan adam da shari'a suka tabbatar cewa wanda ya koma zuwa ga Allah yayi abin da Allah yake so to Allah zai masa gafara ya kai an kwa mu koma mu yi iyayenmu abin da ya dace mu tuba zuwa ga Ubangiji ta'ala Allah ta'ala zai karbi tubanmu kuma zai gafarta mana to ina ga akan wannan zamu tsaya abin da na faɗa ne daidai sai Allah muna roƙon sa ya bamu lada ya bamu ikon aiki da shi wanda muka faɗa na kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ta'ala muna roƙonka ka biya mana dukkan buƙatunmu na alkhairi matsalolinmu wanda muke fama da su Allah ta'ala ka warware mana su ka kawo mana mafita a kansu ɗan uwanmu da suke gidaje da asibitoci ba su da lafiya muna musu addu'a Allah ta'ala ya ba su lafiya mu da muke da lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya ya ba mu ikon sarrafa lafiyar mu wajen masa biyayya Allah ta'ala ka shiryar da mu da zuriyoyinmu Allah ka sa su zama mutanen kirki Allah ka shiryar da shugabanninmu ka ƙara albarka a wannan ƙasa tamu ka ƙara albarka a rayuwarmu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته